sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan Asabar 7 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasin Ghana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makiri ne tare da Sahabu Ali zamu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga zanga da aka yankin kasar kamar na masu magana da harshen Ingilishin sarauniya Rundunar sojin Amurka kuma ta bayyana cewa an kashe sojan ta na hudu a wani harin da ƴan kungiyar ISIS kai na kwantan bauna a jamhuriyar Niger kan iyakarta da kasar Mali Makon gobe ake sa ran shugaban Amurka zai ayyana yarjejeniyar nuclear da Amurka da wasu manyan kasashe su kula da Iran a zaman gurguwar.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa rundunar custom da taimakon rundunar sojan Najeriya ta kama buhunan shinkafa da ake kokarin ketarawa da su daga makociya jamhuriyar Benin zuwa Najeriya. To sai dai wasu ƴan kasuwar suna zargin custom da takura musu a cikin aikin su. To ko menene custom ke fadi akan wannan zargin?
To kace takura mai takurawa a abin da yake bai da amfani gare ka ai abin da yake da amfani ban hana shigo da shi ba yanzu in ka shigo da kayan da aka halatta a shigo da su mun takura maka kasuwanci ba mun takura maka ba
muna kuma da rahoto akan wani taron mawaka masu wakokin gargadi daga nahiyar ko kuma kasashen yammacin Afirka wanda suke gudanarwa a jamhuriyar Niger don fadakar da matasa akan muhimmancin neman ilimi sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku da sakonni da ku aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga zanga a kasar Kamaru masu magana da harshen Turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. Ofishin kula da hakkin biladama na Majalisar Dinkin Duniya ya ce wannan lamari ya auku ne ran Lahadi da ya gabata wato ɗaya ga wannan wata. Daga nan ofishin ya kira da gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba dangane da wannan lamari. Kamar yadda rahoton da wakiliyar murya Amurka Lisa Shelin ta aiko daga Geneva ya faɗa adadin waɗanda suka halaka sakamakon matakin na jami'an tsaron ƙasar shine mutum 10 a hukumance. Amma wasu bahasin sun ce mutane fiye da haka ne aka kashe. Kakakin hukumar kula da yancin biladam na Majalisar Dinkin Duniya Rupert Colville ya ce wasu majiyoyi masu tushe sun nuna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi da wuce misali. Kashe-kashen na ranar Lahadi da ta gabata ya auku ne sakamakon zanga-zanga a duk faɗin yankin ƙasar na masu magana da harshen Turancin Ingila wadda ya kai ga ayyana yancin gashin kai kan yankin wadda ba shi da tasiri. Ofishin kula da yancin bil'adaman ya yi kira da a kai zuciya nesa kuma ya yi marhabin da furcin shugaban ƙasar kamar Paul Biya wadda ya Allah wadai da duk wani nau'i na tarzoma. Daga nan ya yi kira da gudanar da shawarwari a zaman hanyar warware wannan rikici. Rundunar sojojin Amurka ta bayyana cewa sojanta na hudu ya mutu a wani harin da ƴan kungiyar ISIS suka kai kan dakarun ƙasar a jamhuriyar Nijar. Jiya Juma'a ce rundunar ta bada wannan ƙarin bayani. Jami'an mayakan Amurkan sun ce sojan ya ɓace ne bayan wani mummunar kwantan ɓauna da mayakan sa kai masu wato suka kai musu yayin da suke sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin Nijar ranar Laraba kusa da kan iyakar ƙasar da Mali. Rudar ta ce jiya Juma'a ne dakarun Nijar suka gano gawar sojan na hudu bayan da suka gudanar da bincike mai tsanani. Tuni rundunar ta tabbatar da mutuwar sojojin ta uku bayan wannan hari. Wani jami'in tsaron Amurka ya ga muryar Amurka ranar Alhamis cewa sojojin daga rundunar nan ce da ake kira Green Berets da Turanci. Haka nan an kashe sojojin Nijar su hudu yayin da aka kai wannan hari an raunata sojojin na Nijar takwas da na Amurka biyu. Babu wanda dai ya fito dauki alhakin kai wannan hari nan da nan amma jami'an Amurka sun ce suna zargin rashin kungiyar ISIS da ke kasar. Kakakin rundunar sojojin Amurka da ke kula da shiyar Afirka ya ce za su farauto waɗanda suke da hannu wajen kai wannan hari. A makon gobe ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana yarjejeniyar nuclear da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla da Iran a zaman gurguwar yarjejeniya da kirisi ya rage ya ruwa to shugaban ya ayyana yarjejeniya a zaman mara tasiri. Shugaba Trump zai fada cewa yarjejeniyar ta 2015 ba za ta taimaki tsaron Amurka ba. Matakin zai kaddamar da wa'adin kwanaki 60 ga majalisun dokokin Amurka su yanke shawara ko za su sake kakaba irin takunkumin karya tattalin arziki da aka janye bayan da aka cimma wannan yarjejeniya. Wakilai ƴan jam'iyyar Democrat da na Republican masu yawa suna adawa da sake kakaba irin takunkumi wanda yin hakan zai soke yarjejeniyar baki daya. Ministan tsaron Amurka James Mattis da kuma babban hafsan hafsoshin Amurka Joseph Dunford da sun ga majalisar dokoki cewa ci gaba da aiki da yarjejeniyar yana da tasiri ga tsaron Amurka. Shugaba Iran Hassan Rouhani ya yi barazanar Iran za ta yi watsi da yarjejeniyar da zarar Amurka ta sake aza mata takunkumi. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau asabar hukumar kiwon lafiya ta duniya take tsara magungunan rigakafin kamuwa da cutar kwalera 1900 za su isa wuri da ake kira Cox's Bazar a kasar Bangladesh. Ana kuma tsaran fara amfani da magungunan a shirin rigakafi kan ƴan gudun hijira na Rohingya ranar Talata 10 ga wannan wata. Fiye da rabin miliyan na ƴan gudun hijira waɗanda suka tsere daga tarzoma a Myanmar ranar 25 ga watan Agusta suke fuskantar kasar kamuwa da cutar kwalera. Cutar tana yaɗuwa ne ta ruwa da ba shi da tsafta da abinci da kuma kasancewa a wurare marasa tsafta. Kakakin hukumar kiwon lafiyar Tariq Jasarevic ya ce shirin rigakafin wadda na ɗigawa ne ta baki zai hana aukuwar mummunar annoba wacce hakan za ta hallaka rayuka masu yawan gaske. A London, ƴan sanda da ke birnin suka ce masu tafiya da kafa da ɗan dama ne suka jikkata sakamakon wani lamari da ya auku da mota, ma'ana mota da ta bauɗe hanya yau Asabar kusa da ɗakin adana kayan tarihi da ke birnin. ƴan sanda sun ce an kama mutum ɗaya dangane da wannan al'amari kuma ana ci gaba da bincike. Al'amarin kamar yadda ƴan sanda suka ce ya auku ne lokacin da kafofin yaɗa labarai suka ba da labarin cewa wata mota ta bauɗe hanya ta hau kan inda masu tafiya da kafa suke bi a daidai wannan wuri na adana kayan tarihi. Babu dai ƙarin bayani nan da nan dangane da wannan lamari. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce iska mai ƙarfi da aka lakaba a suna Net yanzu ta zama mahaukaciyar guguwa kuma ta doshi gabar Mexico tana juyawar kilomita 130 a kowane sa'a ɗaya. Ana sa ran za ta ƙara ƙarfi zuwa wunin yau Asabar. Tuni ya kaɗa gurjin gargaɗi na aukuwar guguwa ɗauke da ruwan sama ga sassan Grand Isle da jihar Louisiana da Alabama da kuma birnin New Orleans. Cibiyar ta ce gargaɗin yana nufin kammala shirye-shiryen kare rayuka da kuma dukiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a kokari da take yi na yaki da fasakauri da shigowa da kaya wato haramtattun kaya a Najeriya. Rodejan custom ta Najeriya ta kara kaimi wajen kama haramtattun kaya da kuma dakile ayyukan ƴan fasakauri. Ga baban gida Jibril daga jihar Legal da rahoto akan haka.
Na baya bayan nan dai shine kamun da hukumar ta yi na buhunan shinkafa fiye da 2,300 a wani kauye dake kan iyakan Najeriya, wanda kuma sai da rundunar takwasan ta Najeriya ta samu agaji daga rundunar sojan Najeriya dake Badagiri domin kwato wayannan buhunan shinkafa da aka jibge a kauyuka daban-daban dake kan iyakokin Najeriya da kuma jamhuriyar Benin. Alhaji Muhammad Ali shine controller mai kula da shiyar seme.
Nasarar da muka samu na kama shinkafa wajen buhu 2,338. Wannan abu ya faru jiya da dare. Kasan su ma shirye suke. Na ɗaya dai kasan gwamnati ta hana shigowa da shinkafa, saboda haka suka shirya sai suka fito suna neman mai sa'insa da su. Saboda sun fito da motoci sun kawo wajen 150. To da na duba na ga a takaice gaskiya sun fi mu karfi, sai ne nemi agaji wajen soja. Na kira CO na Badagiri Barak ya turo man sojoji. To ganin sojoji din sai suka tsorata, sai suka saki hanya suka shiga wani kauye wanda ake ce ma Baji. To a kauyen ne suka je suka fara sauke da kaya. So ne muka zo da muka ga haka sai muka ce ma to tunda haka ne sun shiga kauyen din mu bi su.
Sau da yawa dai hukumar ta Kwastan na neman goyon bayan shugabanni da kuma mazauna kan iyakokin Najeriya game da dakile ayyukan fasakauri. To ko wani mataki mataki shugabanni ke dauka na tallafawa hukumar Alhaji Faisal Ali shine shugaban al'umma Hausawa dake garin na Seme
eh kwarai nace shi mai girma controller lokaci bayan lokaci kan kira mu mutum duk abin da circular ya fito na cewa ai wa jama'a gari bayani ba a san wannan ba a san wannan kuma muna kiran su zamu kira su mu zo mu zauna nuna musu wato ga sako daga bakin gwamnati daga shi mai girma controller ya kira mu ga bayanin da yi ga bayanin da yi saboda haka matsayin ku na mazauna garin nan ku kiyaye kar ku je ku yi abinda za a samu matsala da suna
tunda lokacin da rundunar custom a Nigeria ta fito da dokoki na hana shugowa da kayayyaki musamman ma da shinkafa da motoci ta kan yakoki wasu yan Nigeria ke zargin hukumar da takurawa al'umma da hana su harkoki na kasuwanci da suka saba to ko ne martani rundunar za ta bayar ga da wannan zargi ga dai Alhaji Muhammad Ali
to kace takura mai takurawa a abin da yake bai da amfani gare ka ai abin da yake da amfani ba mu hana shi gode shi ba yanzu in ka shigo da kayan da aka halatta a shigo da su mun takura maka kasuwanci ba mu takura maka ba amma kayan da kai da kanka ka ba su da amfani yanzu misali wannan shinkafa da yake ta takama da ita ka je su ko to ko kebe ka dauko buhun shinkafa daya ka dauko wannan buhun ka daya kai tuwo ka zai da safi ka matsa gani wa zai narke ta nan zaka ce wannan shinkafar su kasar da aka turo muku da ita wat shekara nawa ce tana can aje sannan wata nawa ya dauka aka dauko ta daga jirgi aka kawo ta anan saboda ka tsaya ka duba abinda kayan kuma ki fata yi doka ko ce wani ba sai ta duba illarsa don yanzu kaga in ba sama goda ba da muke da kana da Allah taimaka mana da wannan na'ura da take gaba tantance kayayyaki duk trailer da daga ta shigo garin nan sai mun sa ta shiga wajen nan idan ta dauko wani abin da bai dace ba zamu gani kuma zamu kama ta
babin ya ci from Murai Amurka daga Lagos
madalla a gaida baban gida Jibrin a jamhuriyar Niger kuma mawaka da ke rera waƙoƙin gargadi masu amfani da salon kafiya daga ƙasashen Afirka ta yamma sun fara gudanar da wani taron biki a ƙasar domin faɗakar da matasa muhimmancin neman ilimi a maimakon jefa rayuwarsu cikin hatsari zuwa ƙasashen ƙetare ta farauniyar hanya don neman abin da za su rufa kansu asiri ga wakilin mu Suleiman Muni Barma daga birnin Yamme da ƙarin bayani
Enclame, le stylo proclame, la voix déclame, le micro accompagne.
Daya kenan daga cikin mawakan salam mai sunan Rowan lokacin da ya hau mambari a dandalin raya al'adu da nishadi na jami'ar Abdulmumuni ta Yamai inda dimbin dalibai suka hallara albarkacin wannan festival na salam mai samun goyon bayan hukumar karfafa zaman lafiya ta ƙasa da kungiyar tarayyar Turai jan hankulan matasa illolin zuwa cirani ta barauniyar hanya shine abin da aka sa a gaba a haduwar ta bana inji Abdulrazak Hamidu da aka fi sani da suna Leo
yau da sahi mutane sun tahi cikin college Mariama inda an ka tare yara matasa an boko an ka kwatanta musu dadin zama a cikin a gida dan a gini gida fiske in yara masu avenue sun sa kai tun yanzu kuma kasar su akwai matsala
rashin aikin yi na kan gaban dalilan da aka gano cewa suna jefa matasa cikin ayyukan asha saboda haka mawakan salam ke ganin wannan salon waka ba kidi ballantana taushe na tattare da kalamai masu ratsa jiki waɗanda ka iya ganar da matasa amfanin neman ilimi
muna so a waye musu kai bisa kan su mai da hankali ga karatu littafi su gane da sai in mutum yana ringa yi ma kanshi ne yake kaiwa inda yake so a can zuwa gaba
mawakin salam Musa Muhammad Bashir Janti na mai da hankali ne akan matsalolin ta'addanci da yadda kasashen yammaci ke girke dakaru a kasashe masu tasowa
harkokin terrorism wannan kwarama mutane ne nake cewa ba musulmi ba ne wanda suke yin wannan duka ba musulmi bane eske hankali yana iya rikewa kin musulmi mai sallah ya tafi ya dauko ba ma ba mai yasa a cikin masallaci me kan baz militar estranger da suke zuwa suna zama a cikin kasan wannan tambaya ce nake dan me yasa ina so wata ran insha Allah mu samu wannan amsa ta me yasa suke zuwa suna zama a kasan mu muna da sojawa
batun hada kan Afirka da har yanzu ke kom gaba kom baya na daga cikin batutuwan da waɗannan matasa suka tabo kamar yadda wannan yar kasar Benin Anata Salam din take cewa akwai wasu Afrikawa da su da kansu ne ke yi wa nafiyar Afrika da baibayi, saboda haka take jan hankali domin dinke dukkan wata baraka a tsakanin jama'a.
L'ennemi de la prique, c'est la prique, la haine qui règne entre frères. On passe notre temps à faire la guerre.
To koya ɗan kallo ke ganin wannan sabuwar hanyar isar da sako?
Mai sunana Ismail Kulibali Alfija. Gaskiya yau in naji ana salam bisa kan Afrika, ina sauraron shi har karkarwa nake, ina jin daɗi da ni da zamana da sunana dan Afrika da nake.
Wannan taron festival da ke samun halartar tawagogin kasashen Afirka ta yamma renon Faransa na da gurin zagaye kasashen yammaci watan-wata rana don shirya wasannin fadakarwa da nufin tunatar da 'yan Afirka da ke zaune a Turai cewa samun rayuwa mai mutunci da daraja ba a kai ya gida ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ma jalla a gaida Sule Mummuni Barma. Jama'a kada ku shafa, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10:11 kenan da minti 16 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adam Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Malam Ruwanu Sa'idu Gayari, masu son jin taƙaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin Dogon Dutse da ke jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji ansar tambayar ɗan Asabin Musa Bauchi, mai son bayani kan agogon GMT da alaƙarsa da agogon yanki. To bari mu fara da ansar tambayar ɗan Asabi, mai son bayani kan agogon GMT da alaƙarsa da agogon yanki. Idan Malam ɗan Asabi na saurare, ga ansarka kamar yadda muka sha bayarwa a baya. Na farko, ko kuma a taƙaice, GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shine, duniya a mulmule take kamar kwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau daya, wato kowane wuri a doran duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantar da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar 12 rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru: au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da, musamman ma na ƙasar Masar, sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira, ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya, wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmule take kamar kwallo, sai aka kaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar kololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. Sai aka samu wannan kaddararren layin suna North and South Pole da Turanci, wato sandar arewa zuwa kudu. Sai kuma aka kaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai kololon sandar da kuma gindin sandar. Aka sa musu suna longitude. Aka kuma kaddari wani da'irin layin da ya raba kwallon duniya gida biyu sama da ƙasa. Aka sa musu suna equator. Aka kaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan equator ɗin, ko a ce arewa da kuma kudancin equator, masu nisa daidai tsakanin juna. Aka sa musu suna latitude. Sai aka ayyana equator a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifiri ko babu. Haka zalika, ɗaya daga cikin ƙadararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich, kuma aka ƙaddari shi ne masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan, layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doran duniya, muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Dan haka za a iya gane duk inda mutum yake a doren duniya muddin aka san longitude din wurin da kuma latitude din wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar kwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360. Kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360. Dan haka sa'a guda daidai ne da digiri 15. Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafar sa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali a yanzu karfe 10:11 na safe a Washington shine karfe 4 da agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe 10 agogon Washington ne zai zama karfe 4 da agogon Najeriya din. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan a shekara ta 1884 sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington, inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin longitude din da aka mai da shi wurin fara kirga lokaci na kowace ranar, wanda dan haka ne ake kiransa prime meridian, wato da'irin farko, ya ratsa wani tsirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle. Shi dai transit cycle wani masanin kimiyyar taurari mai suna George Ayer ne ya gina a shekara ta 1850. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Habu Umar Iyanga da Malam Rilwanus Idu Gayari, masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse da ke Jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ragowar ansar ku. To amma saboda abin yayi ma'ana, mun dan koma baya dan ɗauko babun na ƙarshe daga tushe. Ga Alhaji Sanusi tambari Jaku da ƙarshen ansar ku.
Wanga canton na Dumega da wanga canton na Nasarawa, canton ne na Arawa, mutanen talakawan Arawa ne, masu garuruwan Arawa ne, amma sai Nasaru sun ka kashe sarautar Nasarawa da farko sun ka zuba ta cikin ta Ciburi, kuma da baya sun ka kashe ta Dumega sun ka zuba ta cikin ta Ciburi. Shi ko sarautar ta Ciburi wadanda ke rike da ita Gubawa, kuma ƙasar tasu Gubawa, akwai Gubawa da yawa, kuma akwai Arawa. Ka gane ko, shi yasa yanzu ita sarautar ta Ciburi ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da Ciburi da Dumega da Nasarawa.
Yawa, to Alhaji, su Arawa ana kwatanta cewa sun fito ne daga wajen Borno, su kuma Gubawa daga wajen ina suka fito?
Ba cewa an kai Arawa sun fito da wajen Borno ba, cewa an kai kakansu wanda shi ne wato asalinsu. Ai, cewa ake cikin tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta, an ka ce akwai wani ɗan sarki na Borno ya hito da gabasun da Borno gabas take da tawagar shi, da ya zo nan sai ya iske Hausawa ne ya iske, kuma Hausawa nan da ya iske suna da caga biyu, ba su kai ga kunne ba. Lugu nan ne babban garin su ma, inda ake zancen wannan sarauniya ta Lugu. To su wannan bare-bare na Borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga Gubawa, sun ka zauna tare da su, sai sun ka armi ɗiyansu. Shi ɗan sarkin na Borno sai ya armi ɗiyan sarki na Gubawa, ya samu ɗa da ita, ɗan nan shi ne aka zama. To wannan aka zaman shi ne muharin wato sarautar tasu ta yi ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan, iyalin Arawa. Su waɗanda sun ka zo kin da sun ka samu, da an ka samu wannan yaro aka zama, sai an ka ce to a mai caga irin ta uban shi, to sai raunna gare su. An ka sa wata mace ta yi rahoto, tana nan tana rahoto, sai ta faɗaɗi wani cikin baƙin nan da sun ka zo shina wanka, sai ta diba huskar shi, sai ta ga caga biyu sun kusa kai ga kunne. To cagan nan biyu na mutanen daura ne ko Hausa na daura na tare da sarkin, ɗan sarkin Borno, ko caga ce ta mutanen Borno? Sai dai ta ga caga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin caga ai waɗanga mutane caga biyu gare su kamar namu namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai caga biyu fiu su ne caga arawa kaga ne ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun kaza arawa wato kamar yan mata bisa ga gubawa kaji
to a ƙarshe su gubawan nan asalin su dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito
dan karamin tarihi wanda mun ka sani su gubawan nan sun kashi kashi biyu akwai masu yin harshen Hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na Absanci su gubawan nan nan in kai wajen Bankuku wajen Filinge kana samun gubawa kamar Bankuku ma cewa an kai gubawa ne azzam ne sai Abzunawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun kai arme sai sun ka samu zara'a ta Bankuku Abzunawa waɗannan na Bankuku su ma suna cewa kakannin su mata gubawa ne to kaji su cikin gubawan ma akwai masu yin Hausa kuma akwai masu yin Zabarmanci kuma akwai masu yin Abzanci na wajen Bankuku sun hauni ce sun mai da kansu ma kamar Abzunawa ne su suna da tabi'a irin ta Abzunawa amma waɗancan da sun ka yi yawa su ne na can wajen Dogon Duci da Lugu da gusuncin ƙasar Dogon Duci su ne a can su waɗannan gubawan ina sun ka hito ban sani ba amma harshen Hausa suka yi asaliyar su harshe na Hausa suka yi
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Sanusi Tambari Jaku daga Jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙon na farko daga Isa Lawan Girgir jihar Yobe Najeriya ya ce ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da manyan alƙalan Najeriya abin yabawa ne matuƙa da fatan wannan ganawar zai kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin ɓangaren shari'a da kuma nazartarwa. Wannan saƙo na cewa to masoya ƙwallon ƙafa a Najeriya addu'ar ku za ta yi tasiri matuƙa akan karawa da tawagar Najeriya za ta yi da takwarorin su na ƙasar Zambia a yau daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Wannan saƙo na cewa al'umman ƙasa ta Najeriya a kwanakin baya ana ta kukan tsadar kayan abinci da ƙuncin rayuwa to amma yanzu Allah ya warware mana ga abinci ya wadata yayi arha amma kowa yayi gum da bakin sa ya kamata mu ƙara godewa Allah. Saƙo na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau yana cewa muna taya ɗan uwanmu kuma abokin gwagwarmayar mu wajen tura saƙonni a gidajen rediyo wato Bashar Kansala mai tukunya Diri murna bisa auren sa da aka daura a jiya Juma'a tare da amaryarsa Asama'u a garin Dirin Daji jihar Kebbi da fata Allah ya sa an yi asa'a kuma Allah ya albarkace su da zuri'a ɗayyaba amin.
To yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga a kamaru masu magana da harshen Turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar. Ofishin kula da hakkin biladama na Majalisar Dinkin Duniya ya ce lamarin ya uku ne ranar Lahadi da ya gabata wato ɗaya ga wannan wata. Daga nan ofishin ya kira da gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba dangane da wannan al'amari. Rundunar sojojin Amurka ta bayyana cewa sojanta na hudu ya mutu a wani harin da 'yan kungiyar ISIS suka kai kan dakarun jamhuriyar kasar da kuma na Niger jiya Juma'a ce rana ta bada wannan karin bayani. Jami'an mayakan Amurka sun ce sojan ya bace ne bayan wani mummunar kwantan bauna da mayakan sa kai suka musu yayin da suke sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin Niger ranar Laraba kusa da kan iyakar kasar da kuma Mali. Makon gobe ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya su kulla da kasar Iran a zaman gurguwar yarjejeniya da kira sai rage shugaban ya ayyana yarjejeniya a zaman mara tasiri.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Jonah. Baba Yakubu Makeri ne yake sallama da ku a huta lafiya.